Saduwa da ku a cikin jawaramu na yau da gobe. To a wannan makon muna son mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi matsayin mace da da yanzu. A cikin jawaran namu akwai Hajiya Fatima wacce ke magidanciya ce wanda za ta wakilci mutanen jiya. Sannan kuma ina da Hajiya Rashida wacce ita kuma matashiya ce wanda za ta wakilci matan wannan zamani. Hajiya ta ga jiya ta ga yau saboda haka za ta yi mana tsokaci akan al'amarin ta gani jiya da kuma wanda take gani a yau. Shin yaya mata suke kuma yin matsayinsu a lokacin da idan aka hada da wannan matsayi da mata suke takawa a wannan zamani? Hajiya Fatima, yi mana tsokaci akan wace ce mace a lokacin da musamman a gidan aure.
Alhamdulillah, a zamanin da gaskiya mata na taka rawa gani kwarai, sun yi fice kuma sun yi abubuwa na ban sha'awa.
Kina ta kurzanta matan da bayan yanzu matan yanzu sun ce matan da ba su ne mata ba.
Matan jiya a halin gaskiya abubuwan da yake faruwa a gidaje abin sha'awa ne. Tarbiyyar yara, zaman sanin ya kamata da zaman hakurin zaman gida. Lokacin ba a san da irin dukiya a sa shi a gaba ba. Lokacin manyan mutane wanda yake da ilimi sai a je kauye a ɗauko mishi wuce ba ta taɓa kallon ma makaranta ba balle na ta ce ka san boko. Kuma su zauna? Sun zauna. Ga yi nan su suka haifi yaran da yanzu suke mulki da kuma suka zo suka juye bayan duniyar zaman ya zanto wani iri. Iyayenmu dukkan ai ba su yi karatun da ake ai sun wadatu ba. Duk mutanen da suka taso a zamanin sandauna tsakani da Allah sandauna ne wayar da ayyuka ya buɗe ma mutanen mu suka ilimi ko suka wadatu. To a duba zaman su na da kafin ilimi ya wadata iri ko saboda jama'a an yi ma a duniya da kuma saboda irin abubuwan da ake na yanan gizo min da ake kallo ake kira technology.
Haka wata duniya na zama a tafin hannun
yanzu ya zama a tafin kowa an kawo duniya cikin ƙauye. Haka saboda haka ya buɗe idon mutane ya kawo fahimta amma ya gurɓatar da abubuwa da rayuwa.
To bari koma dai baya din. Shin mace tana da wani matsayi a gidan aure a da?
Akwai mana ai ko a da ai an san kowanne kabila da nashi jinsi jinsi kowa da nashi al'ada amma kuma ana mutunta mata an san da aure ana mutunta shi ko ba irin yanzu ba.
Wannan ma Rashida, kin ji bayanin da Hajiya ta ce cewa mata a da ma wai an san da su kuma suna da wani
rawa da suke taka a gidajen su musamman talibiya hakuri da sauran su shin ya za a yi ki hada wannan kirari da hajiya ta yau matan da wa'annan mata na yanzu
ya ba za a yi hada mu ba
ko ce ma da kanki kin yin yadda ke
nan eh gaskiya akwai bambanci matan da sun fi matan yanzu hakuri mafi yawancin mu na yanzu ba mu da hakuri muna ganin muna da yancin kanmu saboda social media da muke shiga muke gani kuma da yawan karatu in da yawaita to sai yake samu muna irin jin kanmu mu ma mun kai
to kuna da yanci
mu ma muna da yancin kanmu to shi yasa saki saki yayi yawa da rashin hakurin tarbiya ya kuma karanci
wato kamar kuma shi ilimin da wayewar mu gwar fahimta
ke nan mun ga wan fahimta gaskiya dan inda mun fahimce shi da kyau sai mun rike ya fi mu da saboda mun fi yan da sani ilimin addini da zamani ma gabaki da
to me ne matsayin mace yanzu a wannan zamanin in kika hada da yanda matsayinta yake a da
gaskiya matsayinta a da ya fi an furke ta da kyau matsayin yanzu namiji yana ganin idan ya sake ta zai auro wata saboda ba ta da kula wata ba ta da kunya wata ba ta respecting dangin mijinta tana ganin irin tana da yancin kanta to duk abin da take ita da ma za ta yi a cikin gida to shi kuma namiji yana ganin cewa to ko in ya sake ta ma za ta iya zai iya samun mata ma da ban ba ita ba to shi yasa sai ga yawanci saki yayi yawa ma a yanzu zamanin yanzu da ake ciki
ko ke ma shin yadda maganar da ake cewa mata sun kuma za yawa ne
a ba
wannan matashiya ta yanzun tarbiya ita iyayen ta su ma mutanen kwarai ne na da masu tarbiyyar da suka bata na tarbiyya to idan za su kunto kenan har a tattauna
ma ilimin kenan da mutum za mu koma
in ga to kuma ilimi ya zama abin laifi ai kamar yanda ta fara wannan ba social media din ne da ya shigo ya canja musu ra'ayi da fahimta kin gani so ko su yayin su suna ganin sun isa su da duk abin da namiji zai faɗa shi ma za a taka mai doka tana ganin ita ma tana da ilimi tana aiki shi ma yana aiki so ba wani abu bane wacin da maza iyayen mu ba sa faɗa da matan su ne ni ba na Allah tsanya ko mun na ganin faɗan nana
ni da kan mutunci da ake wa juna na ya ba su in ma ma su yi kankarin nan saboda mu a yanda muka tashi iyaye in za a kai ki daki miji za a ce miki duk abin da zai faɗa ki haka ne kin hakuri miji zai zo ne ha ga ni ce magana za ki ce na am to ba ni in ma na zan faɗa za a ce cikin hankali da kwanciyar limanin amma ba ne yanzu ba miji na faɗa da mai faɗa wani ma miji ma bai faɗa ba ita za ta ɗauko mu ganin ta kawo shi to mene ne shi ka faɗa na ɗanyen mijin sa ɗin waɗansu ba su da haƙuri ko mijin fita yi an rinƙa bin shi da waya ana mun ce yana yace da ina yana ranka shi yana ba ce na ina magana za ki ina jin magana a background na wace ce ga yanzu idan ka bi wata order ji ma da wannan ciya ji yawanci da naci kun da fitina da bi sau da kafa a sa ido na sa kar da shi ke kan fitina kamar wannan in ga da gudun mai da muke ciki sun ci ma matsala ne da matan da ba suna dan koyi irin damuwar su wato suna ba ma su ga mu iyayen su damuwar su a gidan miji amma ne yanzu su shiga social media kawai su rinka tura su rinka cewa miji ya mun kaza ya mun kaza a ba su shawara wanda ya kamata a ce su zauna su yi addu'a da ko wani addu'a da suke so su yi sai Allah ya sa su zauna lafiya shirye mijin a sai su rinka tona ma kansa asiri ya musu kaza yana bin mata yana kaza wanda ya kamata a sai su kushe dadin ma ana yi wa mata
a kuma cin hakuri to wani ma ai gidan ma zai ta mata da zai aura ni kinga shi kuma kai mata abinci ma kuwa
ta fara ma wanka
zai ko
da kwana ma
ta kwana a gidan yawan kin mata yanzu ba wannan hakuri har ta gaskiya zaman da maza magidanta in ma fada ne suna yi amma ba sa yi su tozarta matan su a gaban yara amma a yanzu fa sai ki ga maza sun tashi a gaban yara da bai kamata su ci abin da suke fada tsakanin su ba ai ta tozarta mace a ga ya mata bankar magana ai mata gori a wuya azzata yo sun yaya zan ta tashi da tarbiya shi yasa in yaro ya ga uban sa na wasu haka yana tozarta ta sai kace da ai mutum ba zai kamata in daraja ta ba shi yasa zaki ga yanzu a social media ra zaka ga masu na zagin mace su zo su ce tace kaza tace kaza tayi kaza tayi kaza bai kamata ba malaman mu suna kokari irin sai da sauran su a wajen ma'aji da ake yi kuma mata da suke zuwa islamiya yanzu yana taimakawa kwarai don addu'a islamiya babu sai mata da suke karatun gida ana ji ana koya maka in kuma mace ta yi ci sa'a gidan su dama malamai ne an sa ta kai karatu to da wannan ko ta karanta amma yawancin da wani karatu ne ake yi amma yanzu alhamdulillah mata na duka islamiya suna koyarwa suna wa'azi abin sha'awa a da kin gani akwai biyayya tsakanin magidanta da kuma tarbiyya duk addinai suna koyarwa domin na tuna a zamanin da ba barin tashin hankali irin wannan za ki ga kira gidan kirista suna wucewa za ku shigo gidan musulmi a sha ruwa a zauna a hira in lahadi ya yi juma'a ko kuma idan sallah in ma musulmai ne su kai abinci gidan kiristoci akwai haɗin kai da kuma zaman lafiya da yasa kira da yara za su tashi kowa ya rubuta juna amma yanzu fa an kawo rayuwar ka saboda siyasa ya shiga cikin gida ya shiga ko'ina ya ɓaɓɓata zaman rayuwa ba cikin gidanka ba ba waje ba ba makaranta ba yaro sai ya kawo wani tarbiyya ne wani abu daban da aka koya masa kin ga shaye-shayen nan ma duk a rashin tarbiyya ne ka faka yaran mu yanzu duk sun lallace ana saida musu da kwayoyi da sauransu sosai tarbiyya gaba ɗaya ba mata ba ba maza ba subhanallahi
amma magana ne taimakekeniya na miji da mata da abin da ya kamata mace ta yi wannan aiki ba shi ga mace tana aiki amma abin da take yi sai ta ce haƙƙin miji ne ya sai mata tsintsiya ya sai mata maki ne ya sai mata brush kula da yara fan komai ba za ta ɗaga mishi ƙafa ba sometimes aikin ma wata ba a biya su albashi ba amma tana da shi a cikin cost ɗinta ba za ta bayar ba akwai wata asibiti da aka ce ta rasu a nan asibiti bai da kuɗin biyan da za a mata CS da za ta haifa
ta za mata aiki
za a mata aiki amma ya ce to su shiga da ita a operation din idan suka shiga da ita zai je ya nemo kuɗi kafin nan ya dawo ya biya su matan nan tana da kuɗi a cikin kugunta a ganinta ta mutu kafin ya iso kuma tana da kuɗi a cikin kugunta ya isa wannan kuɗin da ta samu fidiya in yi so in suka zo gida sa yi tafiyin komai nasu amma ba ta biya ba sai bayan ta mutu aka nuna mishi gawar ya ɗauki zaninta da kuma ya sayi ga kullum wannan kuɗi a cikin zaninta wanda ko da bashi ne ya kamata ta bashi in ba na kan bane ma ta bashi in suka dawo sa ne magana babu tausayi babu taimako a wannan abu
to lalle mata ba su kyauta ba amma bari mu dawo wani bangare mana to shin wani nauyi ne hajjia kike ganin a dan lokacin da muke da aka dora wa mace wato ina ne dai zai aka ce wannan shingen aikin ta ne wai tsirin abuwa ne ke ganin su waɗannan ɗan dan san mace ce za ta in ya ballaka to ya zama na malam kin ga a da mazan da ba su ɗauka ma kansu ƙarya ba in magani ne sadaka ma ake bashi a haka an san da haka saboda haka in aka ɗauko aka bashi ko gida aka kawo mishi mata an san cewa ita abinci ke ne ke biri kula da gida da kirki da wani sauransu in ran da babu ki san ne ba za ki tana da ki taimaka wa mijin ki kalla ba da haka iyayen mu suke dan wa'annan kananan sana'a a gidan wani kulle kullun su wani sai da daddawa magi ko ka kuɗewa da sauransu dan ta taimaki kanta ne ka taimaki mijin ta in ya iya ya kawo masa rashin ai sarrafa na tun kin ga miya ba sai ya sha wahalan zuwa da shi ba ran da ya samu na ba ka alhamdulillah ran da bai samu ba kin ta za ta kada miyan ta ba a tashin hankali amma yanzu fa su ma ji sun dauki matsayi ba a sauraron miji sai
an san amran ma ƙarya
ƙarya shi ma ne ya zama ƙarya shi ma ya yi wa ina neman sai yar gidan mai kuɗi
yawwa
kuma shi ba shi da komi iyayen suka zo suka gyara mata gida suka yi komi suka koma suna jiran cewa zai ci gaba sai ya kasa
wani mai shi zan ma hanyoyi
gidan su ma ta je ƙwarai kuwa ita ma ta je gidan su ta auto shi ba ya zama ta ma ba
ya za a ji ba kenan
ina an san jin daɗi wallahi
wani ya tsaya gani da amfani
da mai mata suke yi na yanzu yaran mazan ma su ma ƙarya suka ɗora ma kansu ba za su je inda daidai matsayin su Allah ya ɗaga su ba iyayen mu na da Allah ne ya ɗaga su harasai har suka yi matsayin suka yi ilimi suka yi karatu suka wadata suka haife ni sannan mu kuma muka taso ba to yanzu yaran yanzu ba mu kuma
mu ce sai mun sa
mun suna san shi yanzu ya zama kuɗi kuɗi
Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma wajen su binta domin jin cigaban tattaunawar.
A da kin zanyana mana ainihin dogon iyakokin mace, girki, kula da gida, tarbiyyar yara, biyayya. To yanzu kuma ba kaman ke na ji kina maganan aiki da sauransu, kuma gashi kuna ma kun ce ga abin da namiji zai iya yi, mace za ta iya yi. Wani irin nauyi ke ganin mace yanzu? Take da bambanci da macen da, wani nauyi aka daura mata?
To maganan gaskiya dai in dai haka ne, matan zamanin da sun fi jin daɗi ma akan na yanzu.
Daga fara an ce sun fi shi sun fi jin daɗi ga sojojin shi.
Yawwa ina da hujja, kamar yanzu mu na zamanin yanzu gabaki ɗaya ana ta kallon mu ne akan ci gaba yanzu, amma kuma gaskiya mazan sun sakar mana komai. Mata za ki ga su ne su ciyar da yara, wasu ma har biyan kuɗin makaranta. Yanzu mata yawanci mata idan ka gani ba za su faɗa maka menene ke damu su a gida ba, amma su ne ciyarwa, su ne makaranta, su ne komai na aikin gida. Kai hatta su tren da mata za ta saka, namiji yana jin kyashi ne sai mata ta saka, saboda shi yana tunanin cewa tana aiki to tunda tana samun kuɗi ta yi makaranta. To kin ga wannan ma yana kawo ma mata samun matsala a gidan mazajen su.
Su ki da yanzu ba a shata wannan kinje tsakanin nauyin namiji da nauyin mace ba a wannan zamani?
Yanzu gaskiya ma ba su ma bambanci ba, saboda namiji yanzu sai ya samu kuɗi ya fita ya je kawai shi dai ya nemi mata ya dawo gida ya zauna, ki magana ma ya zama miki matsala.
Ko kuma zai sha shayi da wuri da wai?
Yawa sai ya je ya je wajen mai shayi ma ya sha, ko ya je irin wani wuri ya je ya ci abinci shi dawo, ki ma girka mishi abinda kika dan samu kika dan sama. Sai ya ce miki ya koshi ko wani matsala da ya kawo wani uzuri nashi na daban. Da ke da ƴaƴa haka za ku ta lallaɓawa dai kuna samu ku yi survival, ba ka dai faɗa mutum ga matsalan ka ba. Amma Allah kaɗai san a wannan zamani mata da yawa waɗanda suke facing problem ɗin nan haka. Aure da ɗan shi yanzu na wannan zamani sati ɗaya, sati biyu, sati uku.
Au, lokacin da akwai gara ke nan.
Yawwa gara na ƙarewa sai da matsala. Amma kika samu ciki kika hau, in ma ba a kawo miki gara ba ma. Yanzu namiji sai ya fara caccanza miki fuska, ba a kawo maka abincin gara ba. Saboda a sauwaƙe mishi. To kin ga wannan inda zamanin da ne ma ba wanda zai sani. To ma kin ga mazan da sun ma fi akan mazan yanzu.
Kenan mace ta fi fuskantar auren rufin asiri a da kenan
sai yanzu mace ta fi ma haƙuri ma akan da. Tunda mace suna tsoron ma ta fita ma a ce ta a fita ta ce za ta bar mijin saboda ƴaƴanta, haka ita ma ta ƙara zama saboda darajar ƴaƴa. Amma nauyin ya mata yawa ma a kanta. Ko da gabaki ɗaya ita ne aka bar mu wa.
To ni ko ne nake ganin saboda ku ne kuka iya soyayya, ja sun yi soyayya ko lokacin ku akwai soyayya na ga mai wancan auren haɗi.
Gaskiya soyayya
na auren soyayya ne a ja. A da kin gani aure ma yawanci ba ki ma san mijin ba. Sai ranan da za a kawo ki cikin ɗakin mijin ne ma za ki gan shi. Kuma suke zaune safi ɗaya goma sha. Na yanzu ba, mun ƴaƴa goma sha biyu uwata ta haifa, tara muka rayu. Amma a yanzu suna son haihuwa?
Ba san ko?
Eh, mazan suna son haihuwa ko ƴan mata? Saboda ba sa ba son haihuwa. Amma a zamanin da, ko dan ba yawa ne, aka haife mu da yawa. Ban sani ba, amma yanzu zaki je ki samu iske gida da kyanci ga mace ta haifi ƴaƴa huɗu an a zaune ana zaman lafiya.
Ba tana an samu ba an zaman matsala.
Saboda haka in soyayya na da, ai na da ne jami'u ma, wanda zai rinka wa matar shi ne za ta so shi. Amma na yanzu ba.
Sai ya ganta,
sai ya magana a Facebook, a
Instagram,
a Instagram, a
ya
duk wannan dai fahimta da kuka yi da wayar da kuka yi da kyalle-kyallen da aka yi da shafa jambashi da hoda da
ni ne ka yi ma dai. Amma ana dawowa na ce ya canza miki namijin, yadda kike tunani shi yadda yake miki magana, yadda yake duk za ki ga yadda yake magana ma ba yadda yake a lokacin da ya zo yana neman ka ba. To ka kin ga wa'innan ma matsaloli ne za a yi ta fesa. Za ki ga namiji ma zai rinka miki magana, shi fa ba ruwan shi da mace, shi fa da gace shi ba wata. Amma kina yana bayan sati biyu uku ya ga alaman da ya riga ya same shi kin zama matan shi. To sai shi ga namiji shi ne shatin shi ne wannan a gaban ka, baka kuma isa kai magana, ban kai magana ma sai shi ga ya zuciya ya ce ki je gida. Ki je gidan ma a kira shi a waya ya ma zo a yi magana a ji meye ba a ci meye dalilin dawo da yarinya gida, sai ya ce zai zo. Akwai wanda ma ba zai ma ɗauki wayan iyayen ba, sai ya bari ya huta yana ganin cewa ai yanzu shi ne yake da gaba da su tunda ya aure musu ya.
Mata na ganin abu sun gani. To haja a da akwai hanyoyin da ake bi wurin warware matsalolin zamantakewa ma'aurata, tunda duk inda ake da inda aka haɗa mutum da mutum dole akwai da lokacin da za a samu saɓani. Wayan irin hanyoyi da ake bi wurin warware matsalar aure? In ga ya alwale ɗinnan da ake ba su aure, wato waliyyai da ake ba su aure, kin ga duk wani matsala in ya faru ta nan ake bi.
da malamai da manyan unguwa da aka tabbatar ana jin mutuncin maganar su su za su zo su sa baki a daidaita komai kuma ma da dikar zaki ga ana wani hayaniya har ya fita wannan tana tare sana an yi saki saboda an yi aure ne bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi bisa gaskiya an yi shi bisa cancanta saboda sai an mutum an ga dan wani ne wanda yake da mutunci in ka ji
wato an san
shi yayin shi sai an bincika kuma in aka ganshi a kofar gidan ku an san aure kawo shi har zai ji kunya da ana zama diska da diska ne ana hira amma yanzu zaki ga yaran har biyo gidan mijin ma za su zo samarin
wata ƴan mata
ƴan matan ma za su bi gidan yaron uwa tana zaune a ce mata an zo gurin wani ne ko kuma a buga waya in bata bai dauki waya kuma an san na uwar shi ma za a buga ko na kanin shi a ce ana neman wani in kina kallon wannan arewa menene 24 din nan yawanci sukan nuna ne irin waɗannan abubuwa muna dariya kana fahimtarwa ne zaki ga yarinya ta tashi take bin yaro gidan su to ina soyayya na gaskiya ne yawa wata kira
sha'awa ne
yawanci sha'awa su yi irin jaya ko da da irin ba wai an fito ana soyayya ba akwai so so a cikin zuciya ne in ka ga mutumin da ya kwanta maka a rai of course zaka ji dadin cewa kana ganin shi ka kalle shi ma ya dishe ka
to yanzu wato kenan ta hanyoyin wa'annan manya wani yayi ne mamai malaman addini
malaman
ake bi
akwai matsala
wato da wuya a ce an yi
sanadi ya kawo sai in ya kai ya kawo hakin abin ya inganta ya kai inda inta ha sannan a ce ta je gida ta huta in ta je ta huta sannan ki ga manya an sa baki a zo a dawo da ita amma ba in ki fi gida na ki zo gida ki fi gidan ku ko yi fushi ba a magana da juna abu kalilan ki ji sun tashi wannan na faɗa wannan na faɗa da ba haka don mu mun tashi ba za mu ma san iyayen suna wani faɗa ba
dan shi yanzu ma har gaba ma ta ta bace shi ne wata ni
sai mama nan kuwa
ba wannan ku ne yan zamanin nan wai ya kuke warware matsalolin nan ku ne na ji kamar dazin kina magana cewa social media a can kuke ni ka labaran na ku
ai sai da
mata tsayarin ku kuma su ran su ba da shawara
yin zaman da yawa za ka ga sun shigo media suna cewa mace ta musu kaza ta musu kaza ta musu kaza wanda ya kamata a ce kamar na da ne yanda mazan da suke idan mace ta musu ba za su mata ko da a gaban yara ba sai da daddare sai su tashi da kin mun kaza kin mun kaza kin mun kaza amma mazan yanzu a'a kafin ki motsa ma shi da hayya
tura
duniyar social media ai da mace ta mun kaza wannan ta mun kaza wannan ta mun kaza
kuma ma kan haka ma ai kuna yi
ana yi wasu amma ba da kaba amma mazan da yawa matsalolin su suke frustrating mace ta rinka fadan wani abu kuran wanda ba ta so ta fada ba ta kan fada idan ta samu kwanciyar hankali zuciya saboda yanzu in kin lura mata yanzu ma hawan jini in kika je asibiti ya fi kama so akan na mutane
amina dauka da ake ta magana hawan jini nan ya amma yayin da kaji ne da mai koyi
wanda ma za a kauye ba ta san na kafin ta ga nama ci da sai a shekara so daya amma yanzu sai kiga in kin ji asibiti za ki gan su birjit ce in kin duba kowa hawan jini kowa paralysis ya dame shi
wato
mutuwar ɓarin jiki in an tambaye su menene miji wannan miji
na ne yawa da
damuwa yawa ta ina su samu abincin ci ta ina su sa ma yaran su su cira ta ina wata ƴata tana fara tasowa tunanin ta kayan aure daidai da gado miji ba zai damu ma ɗan shi ta ji kunya ba wannan ma namijin ma za a kawo su dakin ƴan shi ma ya cinye
to dan Allah irin mun haka ta faru a wannan zamanin ya kuke ku kawo maslaha matsalolin
akan so a zauna da iyaye ai magana
to sai yana tsaya faruwa
amma gaskiya wani bai yiwa wani yana yiwa wani namijin ma bana zuwa ka kira shi ka kira shi a waya ya kashe waya idan da zaki kai karin shi ma bai je ba amma kuna tare da shi sai ya dauki gaba dake ku yi magana ba zai maza ba da ake magana ba yanzu mazaje yanzu abu kaɗan gaba kuna zaune da shi sai ku wata uku ma bai miki magana ba me ya same shi ba ki sani ba kin yi laifi a cikin rashin sani ya fito ya faɗa miki wanke kin mun kaza da Allah ina so ki daina kaza ban san kaza saboda ma kar ma yara su gani a'a amma sai ya shi ya dauki gaba ko ku yi ta rinka ci jaraki a gaban ƴaƴa wanda kuma hakan yakan kawo lalacewar tarbiya
to Hajiya da ke da Rashida ku tattara ku ba mata shawarwari akan yadda za mu ƙara zamewa matan nan wato iyaye wanda muka haifi duniya sannan kuma tarbiyyar shi ma yana hannun mu ne sannan kuma in ta yi kyau mu ne in ta ɓaci ma mu ne ba su haƙuri ko ku gaya musu hanyoyin da ya kamata a fi wurin samun zamantakewa mai kyau mai inganci a zamantakewar aurensu.
To shi rayuwa dama kun zamani ne ake cewa ko amma dai tarbiyyar shi ne ke kan gaba addinin nan da muke bi na kristan da na musulmi duk su koya mana tarbiyya ko ke saroniyan wace ce ya kamata ki saukar da kanki kasa ko ke yar wace ce ki saukar da kanki kasa ki zanto kina miji ki da bi da biyayya yana yi bazina bari kuma yawancin abubuwan da yake yi mace daya sai ka ga saura ta musu jami'i a ranka gani abin da wannan ta yi ai duka sauran mata haka ne kuma ba haka bane dan ruwanci mata suna nan tsayayyu kamar irin waɗanda suka yi tarihi a da irin su gambasa waba ai sun yi in ba menene sun fito da mata ne su san cewa yes mace ta san matsayinta a rayuwa ita ma a yi gwagwarmaya ne ta gwagwarmaya zaman gidan aure wanda mace za ka mutunta mijinta ta san cewa ya kamata ta tarbiyyar da yaranta yanda ba za su zo su gurɓance su zama ma mutane illa a society ba don abin da muke fuskanta kenan yanzu gida a hannun mata yake tarbiyya a hannun mata yake domin ne duk in an je ɗauko yarinya aure abinda ta yi sai a ce ai uwa ce a nonon uwa ta sha don yaro ko saka yake za a ce a nonon uwa ta sha ya sha ba za a kira uba ba in ya yi kyau ne shine uba zai ce ɗan shi ne to kin gani mu mata muna da babban aiki a hannunmu sai mun tsaya tarbiyyar nan mu ba mu ƴaƴan mu san matsayin su mu san da wa suke hudda Allah ya shiga ya ce matan wannan zamani ki ƙara ba su haƙuri da ƙara nuna musu jajirce wanda suke daidai
ni gaskiya abin da zan ce game da mu zan ce gaba ki daya shine sai mun yi haƙuri mun ƙara haƙuri saboda yanayin rayuwa yanda yake canza mu yi haƙuri mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mu kula da mijinmu ma idan ya mana mu dauki kanmu mu daura mu akan mu ba komai bane saboda mu samu kanmu haƙuri yau da gobe sai Allah in baka haƙuri ba to sai a ci jinku da kai da shi ko ko a fara tara maka aure a ce yau kai aure nan ka fito ka fara aure nan amma idan kai haƙuri kana addu'a in kai kristiyani in kai musulmi ne ma ka zauna kai addu'a da yanda zaka yi Allah ya karba yau in bai karba ba Allah gobe zai karba zai ji tausayin kai in shi bai kula ba nan gaba Allah zai nuna miki wata rana ya ga alherin ka kuma ina so in ce ma mata mu zaman to jajirtattu wajen tarbiyyar ƴaƴanmu especially ma mata saboda a dawo kamar tafiyar ta dawo kamar nida a zaman to masu haƙuri masu tausayi
Yeah, yeah, yeah.